organisations là, beaucoup de ces sensibilisations là dans.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalamusi Garba ne tare da Aisha Ba'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 14 ga watan Maris. A babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan hukuncin da wata kotun ɗaukar ƙara ta yanki a Abuja kan rikicin masarautar Kano. Kamar kowane daren ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa, inda yau shirin zai dubi yadda rashin tsaro ke shafar zirga-zirgar kasuwanci tsakanin Niger da Chadi. Kamar kowane wato kowace ranar Juma'a yau za a kira wayarmu ne a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Kamar yadda aka sani dai lambar da za a kira ita ce 2-2-9-0-6-8-5-0, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an wuni lafiya, kuma da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Ga labaran duniya. Mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa yau Juma'a cewa akwai alamun nasara mai rauni a game da batun tayin tsagaita wuta tsakanin Ukraine da Russia, biyo bayan ganawar manzon Amurka na musamman da shugaban Russia Vladimir Putin a Moscow. Peskov ya ce duk da cewa akwai sauran aiki a gabanmu har yanzu, Putin ya bayyana goyon baya ga matsayar shugaban Amurka Donald Trump. Mai magana da yawun Kremlin din ya ce dukkanin bangarorin biyu sun amince da bukatar a tattauna tsakanin Putin da Trump, inda ya kara cewa da zarar Witkoff ya isar da sabbin bayanai ga Trump, za a tsaye da lokacin ganawar tasu. A wani labari mai alaka da wannan kuma, manyan jakadun rukunin kasashen nan bakwai da suka yi fice a fannin siyasa a duniya G7 yau Juma'a sun buƙaci Rasha ta amince da tayin da Amurka ta yi mata na tsagaita wuta a yakin da take yi da Rasha. Mun yi kira ga Rasha da ta yi motsi ta hanyar amincewa da tayin sulhu akan daidaitattun buƙatu da kuma ƙaddamar da su gaba ɗaya. Abinda jakadun suka shaida kenan cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar bayan ganawar da suka yi a ƙasar Canada. Mun tattauna akan ɗaukan wasu matakai akan Rasha. Idan har ya kasance ba mu samu amincewarta akan tayin sulhun ba, wanda ya hada da kakaba mata wasu sabbin takunkumai, gindayawa kasar gindayawa Rasha a sharuɗa akan harkokinta na mai da kuma ƙarin tallafi ga Ukraine da wasu abubuwan. Fadar White House ta ce a jiya Alhamis ne jakadan shugaban na Amurka Donald Trump na musamman Steve Witkoff ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin. Manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya ya yi kira da a kawo ƙarshen tashin hankali da kuma tabbatar da kare fararen hula, yayin da ƙasar take fama da wani sabon tashin hankali watanni uku bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Geir Peterson ya yi wannan kira ne yau Juma'a, wanda ya dace da zagayowar ranar da aka fara zanga-zangar goyon bayan mulkin demokuraɗiyya a lokacin gwamnatin Assad na 14, wanda shi ya zama silar yakin basasar da aka shafe shekaru sama da 10 ana gwabzawa. Iyalai sun ci gaba da alhinin rasa makusantansu, sannan al'ummomi sun ci gaba da kasancewa a daidaice, kuma har yanzu miliyoyin mutane sun rasa matsugunansu, sannan mutane da dama sun daye a kokarin gano danginsu da suka bace. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yawan tsuntsayen Amurka suna raguwa sosai a bisa bayanan wani rahoto da haɗakar ƙungiyoyin kimiyya da masu kula da gandun daji suka wallafa jiya Alhamis. rasa muhallansu da sauyin yanayi na daga cikin abubuwan da ke kan gaba da gudunmawa ga raguwar yawan tsuntsayen. Bisa rahoton yawan tsuntsayen Amurka na 2025, rahoton ya nazarci sama da nau'ukan tsuntsaye 100 da yawansu ya kai matakin karewa a sanadiyar rasa rabin dangin tsuntsayen da aka samu cikin shekaru 50 da suka gabata. Rahoton ya nuna cewa alƙaliman yawan tsuntsayen suna raguwa a wuraren da suke, kuma cikinsu har da dangin agwagi da a baya ake yabawa da nasarar kare su. Yayin da wasu matasa a ƙasar China suka amince da ɓata lokaci sosai a kan yanar gizo, da dama daga cikinsu suna da shakku a kan sabbin matakan da gwamnatin ƙasar take shirin ɗauka da zimmar taƙaita lokacin da matasan China suke kashewa a kan yanar gizo da kafafen sada zumunta. A tattaunawar da aka yi a wani zauren siyasa da ake gudanarwa a duk shekara a China, wanda aka kammala a birnin Beijing cikin makon nan, wani tsohon ɗan wasar kwando a duniya, Yao Ming, ya buƙaci a taƙaita lokacin da matasa suke kashewa a kan yanar gizo a China. Yao yana yunƙurin samar da wani tsari da zai tilasta wa yara kashe duk fasahohinsu na laturoni na tsawon wuni guda a kowane zangon karatu, sannan su fita waje su kuma motsa jikinsu.
To Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, yau wata kotun ɗaukaka ƙara mai zaman a Abuja ta yanke hukunci kan rigimar masarautar Kano cewa a koma kan matsayin da ake tun kafin a rusa sabbin masarautun Kano a baya-bayan nan, kuma tun kafin a sake naɗa mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu. Bayan wannan hukuncin, wakilin sashin Hausa a Abuja, Umar Faruk Musa, ya tuntubi wani lauya mai zaman kansa mai suna Nasiru Said don ya mana fashin bakin wannan hukuncin. Sai ya ce,
wannan hukunci da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke a yau 14 ga watan Maci kamar umarni ne da kotu ta bada. To a wannan umarni da yau aka bada, umarnin da aka bada shine a koma matsayin da ake kafin a zo kotu. Matsayin da aken kuma shine ba a riga an yi wannan doka da ta dawo da sabon sarki Sanusi Lami da Sanusi a matsayin sarkin Kano ba, kuma ba a riga an ruguza masarautan Karaye da Bano da Gaya da kuma Bice ba. To kaga ma'ana a wannan hukuncin na yau kaman ana cewa ne a koma a tsohon matsayin da ake ajiyar abinda kotun koli za ta bada hukunci.
Amma kuma ta ce za ta jira hukunci daga kotun koli, shi zai tabbatar da abinda za a zo wannan kotun kuma a sake duba shari'ar kuma ko?
Wannan haka yake. To ai kaga ma'ana a bayyana shi ne yanayin da ake kafin a zo kotu, shi za a koma yanayin da lokacin Aminu Ado Bayama shi ne sarki ta ce a koma status quo ante bellum, ma'ana a koma matsayin da ake kafin a yi wannan doka har a zo gaban kotu.
Lauya mai zaman kansa Nasiru Said kenan a tattaunawa da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Alhaji Aminu Babba ɗan Agundi, wanda tun farko shi ne ya sa wannan ƙara a kotu domin in jiya da suka ɗauki wannan hukunci.
Idan Supreme Court ta ce kowane layi ta bi ko mu ko shi za a zauna a kansa, shi ne abin da yake Supreme Court take. Ai abin da ya sa ma aka yadda a tsaye da hukuncin Court of Appeal saboda sun ce ai wannan shari'a za ta zama ko a kaina ko a kansu. Don haka bai kamata a bar sarkin Kano su dosi bayan sun karya doka ta ƙin bin hukuncin kotu ya kuma ci gaba da faredin gabatar da kansa a matsayin sarki ba, wannan kuskure ne. Don haka ta hana shi. Saboda haka daga nan zuwa lokacin har da Supreme Court za ta yi hukunci, yanzu as a today sarkin Kano Aminu shi ne sarki, sai kuma abin da Supreme Court ta yi.
Alhaji Aminu Babba ɗan Agundi kenan. Yanzu sarauta a jihar Kano ta koma ruwa domin har yanzu tana tangal-tangal, ba wani zai tabbatar cewa shine hakikanin sarkin Kano sai nan da 'yan watanni ko kwanaki idan kotun koli ta yi wani hukunci. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Umar. To daga Abuja kuma bari mu kada Kano, inda bangarorin biyu suka mai da martani kan wannan hukunci na yau. Mahmud Ibrahim Kwari, gare ka.
A ranar 10 ga watan Janairun bana ne kotun ɗaukaka ƙara ta Abuja ta zartar da hukunce-hukunce guda biyu game da wannan batu. Na farko shine cewa ta rusa hukuncin babbar kotun jihar Kano karkashin jagorancin mai shari'a Amina Adamu Aliyu wadda ta tabbatar da Muhammadu Sanusi na biyu a matsayin sarkin Kano da kuma dokar da ta dawo da shi karaga wadda gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf ya taba wa hannu bayan majalisar dokokin jihar Kano ta tabbatar da ita. Hukunci na biyu shine kotun ɗaukar ƙarar ta ce babbar kotun tarayya ta Kano ba ta da hurumin shiga harkokin sha'anin masarautu. Akan daina nufin nasarar da Aminu babba ɗan Agundi ya samu a gaban kotun ta rushe baki ɗayanta, al'amarin da ya sanya ya garzaya gaban kotun ɗaukar ƙara saboda rashin gamsuwa. Farfesa Mamman Lawan Yusufari na cikin ayarin lauyoyin da ke kariya ga ɓangaren Aminu babba ɗan Agundi da kuma Sarki Aminu Ado Bayero.
To kafin kotun koli ta yanke wannan maganar shine Aminu babba ɗan Agundi ya shigar da roƙo a gaban ita wannan kotu ta ɗaukaka ƙara ɗin. Ya ce to hukuncin da kuka yi na 10 ga watan Janairu ɗin nan ban yadda da shi ba na ɗaukaka ƙara. Amma kafin a saurare ni a kotun koli ina son ku dakatar da zartar da hukuncin a tsaya a matsayin da ake da kafin ku yi hukuncin. To wannan roƙon ne aka ji shi Talata da ta gabata, yau kuma ranar Juma'a. Tace ta yadda da wannan roƙon da shi Aminu babba ɗan Agundi ya shigar, ta jinginar da zartar da hukuncin da ta yi har sai lokacin da kotun koli ta saurari ɗaukaka ƙararsa ta yi hukunci a kai.
Sai dai gwamnatin jihar Kano ta yi martani dangane da wannan hukunci na yau Juma'a. Barista Haruna Isa Dederi shine kwamishinan shari'a kuma babban attorney na Kano.
Ba wani abu sabo ita wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi ba. Kamar yadda ka sani, ita hukuncin kotun ɗaukaka ƙara kamar yadda ta yi shi shine mai martaba sarki Khalifa Muhammad Sanusi babu wani abu da ya taba ainihin kujerarsa tun asali a bisa hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yi. Kuma hukuncin sai ya nuna ma a tabbacin cewa ita babbar kotun tarayya ta Kano a wacce ta yi kucce-kuncen da ta yi to ta yi su bisa kuskure domin ba ta da hurumi. Wannan shine hukuncin kotun ɗaukaka ƙara. To kaga wannan yana nuna kenan cewa duk wata hujja da Aminu babba ɗan Agundi wanda shine mai ƙara kuma shi ya ɗaukaka ƙara ya dogara ga laita ta faɗi.
Yanzu dai gundarin ita wannan shari'a kan takaddamar masarautar Kano na gaban kotun kolin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida Mahmud da wannan rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A shirin na wannan mako, za mu duba yadda matsalar tsaro ke kawo cikas tsakanin kasashen Nijar da kasar Chadi, musamman bangaren zirga-zirgar sufurin kayayyaki.
Yanzu ya kai shi direban da ma ya ɗauki kayan a ɗaɗɗar yake. Hanya ce wadda kawai sai dai in an ga kaje ka sauke lahiya.
Niyar kasuwa ce wanda nake mu'amalan kasuwanci tsakanin jihar Difa da kasar Chadi. A gaskiya muna samun kalobale sosai na rashin tsaro wajen shigar da kasuwancin kayanmu tsakanin Difa zuwa Chad.
Wannan hanya ɗan kasuwanmu suna tafka asara mai yawan gaske. Na bana kuma abun ya fi kowane shekaru ma. Domin idan motoci suka ɗauko kayayyaki suka kamo hanyar, akwai 'yan fashi na 'yan Boko Haram da wasu 'yan fashi ma da suke kwashe kayan mutane sakamakon rashin kyawun hanya.
Tomadala, fargabar rashin tsaro tsakanin jihar Difa a jamhuriyar Niger da kuma makwabciyar kasar Chadi na ƙara kankama al'amarin da ke sanya zulumi a zukatan 'yan kasuwa da direbobi da ke kai komo tsakanin kasashen biyu. Abokin aiki na Haru Sule Rashidu daga birnin Difa ya mana nazari ga kuma ƙarin bayanin da ya haɗa mana.
A yanzu haka dai a iya cewa hulɗar zirga-zirgar kasuwancin da ke tsakanin jihar Difa ta jamhuriyar Nijar da kasar Chadi na ci gaba da fuskantar koma baya sakamakon fargabar rashin tsaron da ya addabi kan iyakokin kasashen biyu. Wani lamarin da tuni ya fara jefa direbobi har ma da 'yan kasuwa a cikin wani yanayi na fargabar shigar da kayayyakinsu. Abdu Leko na zama ɗaya daga cikin direbobin jihar ta Difa da ke gudanar da mu'amalar zirga-zirgar sufuri tsakanin jihar Difa da kasar Chadi. Ya yi ƙarin bayani yana mai cewa
zirga-zirga tsakaninmu da Chadi
wahala sosai mata hucin da ake tamani tunda ka gani yanzu ya kai shi direban da ma ya dauki kayan a daddar yake hanya ce wadda kawai sai dai in an ga kaje ka sauke lafiya in kadi ba fannin yan kasuwan ba abinda mutun yake saya na miliyan 2 miliyan 3 yanzu da kir ya samu ya soshi na miliyan 1 mu ta bangaren majigilan masu kaiwa din kenan abin da kake dauka irin loadin da kake dauka overload din nan yanzu bai yiwa samu tunda kayan babu shi isasshe yanda zaka samu har ka samu irin yanda kake so kenan kaga komai ya rugu ta nan wurin ma
su ma dai nasu bangare yan kasuwa na kokawa game da wannan halin da suke fuskanta na rashin tsaron da ke ci gaba da addabar su musamman a lokacin da suke yunkurin shigar da kayayyakin su Hajiya Jamila Garba yar kasuwa ce dake gudanar da al'amuran kasuwancin ta daga jihar Difa zuwa kasar Chadi
ni yar kasuwa ce wanda nake mu'amalan kasuwanci tsakanin jihar Difa da kasar Chadi a gaskiya muna samun kalobale sosai na rashin tsaro wajen shigar da kasuwancin kayan mu tsakanin Difa zuwa Chad muna kiran gwamnatocin waɗannan kasashe biyu Difa da Chadi na ganin cewa sun kamana karshen wannan matsalan ta rashin tsaron da ya addabe mu
to koya kungiyoyin sufuri suka ji game da faruwar wannan lamarin na rashin tsaron da ke ci gaba da addabar wasu daga cikin mambobin su musamman a lokacin da suke shige da fice kan iyakokin jihar Difa da kasar Chadi tambayar kenan da ne wa Alhaji Mansur Mamman Abdullahi dake zama magatakarda na kungiyar kananan motocin sufuri a nan jihar Difa
bismillahi matsalan tsaro tsakanin gingimi da Chad nan ma an yi tattare mutanen mu ko kuma tsakanin Kablewa zuwa gingimi nan ma an yi ta daukan durbobi ana saka wasu an taida su daji an daura musu kudi a ragadar fasaje ke ko a kashe wasu ko kuma a caje abin da gare su gaba daya dauke kuma can tsakanin Chad inda ka shigo labirin zuwa gingimi to nan ma yawanci ana samun matsala yanzu motan ka ta lalace hankalinka a kashe ne kuma ki kwanta su muna fatan su dauki mataki tunda kullum daukar mutanen ana yin shi kuma talaka ne suke wahala kuma a daura ma mutum kudi ya biya yana da bai da dole sai an nemo ayyan da za a yi abiya
ko ba ga kalubalen rashin tsaron da ya dabe bai al'amura na ayyukan sufuri da kasuwanci tsakanin jihar Difa ta jamhuriyar Nijar da kasar Chadi a yanzu haka dai irin wannan matsalar na ci gaba da addabar sauran kasashen yankin tafkin Chadi dake gudanar da mu'amalar zirga-zirgar hulɗar kasuwanci tsakanin su da kasar ta Chadi hakan wannan batun ne ma sa na tuntubi Abdulrazak Garba Bani dan jarida ne kuma mai fashin bangi a kasar ta Chadi yayi karin bayani a hirar da ne da shi ta watalho
yan kasuwa na kasashen nan guda uku wato na Chadi da kuma Kamaru da Najeriyan kan tama amma da kasashe makota suna koka sosai na irin wato walalu da suke fuskanta a wannan layi da ya hada daga bakin Njamena da garin Kusuri dake like da Njamena sannan kuma ka dau wannan titin zuwa Matakol kan iyakan Najeriya da Kamaru zuwa Dikuwa daga Dikuwa zuwa har cikin Maiduguri wannan hanya ɗan kaso mu suna tafka asara mai yawan gaske na bana kuma abun ya fi kowane shekaru ma domin idan motoci suka ɗauko kayayyaki suka kamo hanyar akwai ƴan fashi na ƴan Boko Haram da wasu ƴan fashi ma da suke kwashe kayan mutane sakamakon rashin kyawun hanya inda talakawa ƴan kasuwa na wayannan kasashe ba wai ƴan kasar Chadi kaɗai ba sun ta kiran gwamnatocin kasashensu da sunan Sabiltema a gyara wannan titi domin ya sauƙaƙa musu harkokin kasuwanci wannan hanya ya kawo cikas sosai ga ƴan kasuwa an yi koke-koke amma gwamnatocin wayannan kasashe har rana ita yau ba abin da aka kinanna domin gyara wannan layi tun samun ƴancin kai har zuwa wannan rana ta yau
dama dai kalubalen rashin tsaro ya jima na addabar iyakokin jihar Difa da kasar Chadi to sai dai an zaka mahukuntan kasashen biyu sun ayyana cewa za su yi duk mai yiwuwa domin ganin an magance wannan matsalar gwamnatin jihar Difa da cewa General Ibrahim Bagadoma yayi karin bayani yana mai cewa
sanin kowa ne cewa da Niger da Chad makwabtan juna ne kuma muna fama da wannan ƴan ta'adda da suka addabe mu yau shekara ta 10 kuma mun samu umarni daga shugabanninmu son excellence Muhammad Idris Deby shugaban kasar Chadi da son excellence Abdurrahman Chani shugaban kasar Niger cewa mu dauki dukkan mataki da ya kamata ganin cewa mun tabbatar da kwanciyar hankali a tsakaninmu da makwabtanmu na Chadi
da karshe dai masanan hasashen cewa muddin waɗannan gwamnatocin kasashen biyu wato na jihar Difa da na kasar Chadi ba su yi yunkurin gaggauta shawo kan wannan matsalar ba ta rashin tsaro to fa akwai yiwuwar waɗannan kasashen biyu dake makwabtaka da juna za su iya fuskantar kuma matsalar tattalin arziki
a gaida Haru Sule Rashidu Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokin aikin nawa Haru Sule Rashidu Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaishe ka da tawagarka, yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin waya a kira a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za a kira ita ce 2-2-9-6-5-0. To da alamar dai ga kira daga Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna?
To Ibrahim, barka da aiki.
Barka da warhaka.
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Haji Ibrahim,
to ni ra'ayina yau shi ne dangane da canza sheka da 'yan siyasa suke yi. Yana da kyau dai mu fahimci cewa su dai kansu ba za su taɓa canza ba, sai dai su iya canza jam'iyya. To mu sani cewa dukkanin jam'iyyan da suka faɗa halinsu yana nan. In zaɓe ya zo, kada mu sake mu zaɓi jam'iyya mu duba cancanta. Dukkanin wanda ya cancanta a kowane irin jam'iyya yake mu zaɓe shi. Wannan shi ne zai kawo mana zaman lafiya gudun.
To da alamar ka kusa gama kuma layin ka ya katse. To amma dai an saurare ka, bari mu kada Ibadan. Wake kan layi a Ibadan? Wake kan layi a Ibadan? Malam na Ibadan, muna sauraron ka. Wake kan layi a Ibadan? To da alamar layin malamin akwai matsala. To bari mu koma Kaduna. Wake kan layi a Kaduna? Wake kan layi a Kaduna? To da alamar dai yau ma muna fama da matsalar waya. To kamar yadda muka ce dai, yau kofa buɗe take ga duk wani mai wani abun faɗi da ke da muhimmanci ga al'umma ya kira ya bayyana ra'ayinsa, saboda kowa ya amfana har da shi kanshi. Matsalar dai abun ba zai kai ga wato wata matsala ba, ka faɗi abin da ka tabbatar. Yawa, to bari mu je Jigawa. Wake kan layi a Jigawa?
Alhaji Audu Yidi ne daga Kazaure.
To Alhaji Audu, muna jinka.
Ni ra'ayina shi ne, yana kira ga gwamnatoci da shugabanni a daina siyasar da tsaro. A ware maganar siyasa da tsaro daban, saboda haka ni shi ne fatana.
Me kake nufi da siyasantar da batun tsaro?
Batun tsaro ya zama na cewa la haula wala quwwata. Ana maganar Sahel, ana maganar kasashen da suka fita daga cikin yankuwa. Saboda haka mu muna fatan Allah ya tabbatar mana da alheri a kan wannan abu.
To mun gode da shawararka. To bari mu je Sokoto. Wake kan layi a Sokoto?
Sokoto, kana magana da Raju Eva daga Magana Ibti.
To Malam Raju, muna jinka.
Gaskiya abin da ya wannan jihar Sokoto da ta Ahmad Ali na taimaka ma gajiyoyi da abinci, yana kamata da sauran masu ƙarfi su ma su yi kwaikwayo da haka. Zai amfani ni, zai amfani wani, kuma zai amfani kowane musulmi da ko wanda ma ba musulmi ba, ma an taimaka mai. Allah ka saka mai da alheri.
To mun gode da shawarar koko a daga Niger. To wake kan layi daga Niger?
Daga Niger,
muna jin ka malam na Niger, yi magana.
Ni ina magana da suke ga harshe tsaro.
Daga murya?
Sadiku ne.
Sadiku ne, ni ina magana cikin tsaro ne.
To ci gaba, muna jin ka. To da alamar layinka da matsala, bari mu je Bauchi. Wake kan layi a Bauchi?
Magaba kallo su har kansu su yi.
A lokuna magana da Aran Suleiman Dizko, bakin kasuwar Gambaki, karamar hukumar Katagun Azare jihar Bauchi.
To ci gaba, muna jinka.
Yau a kan kowa ya ra'ayinsa ne ko yau juma'a?
Yauwa, kowa ya faɗi ra'ayinsa mai ma'ana. Cigaba.
Yawwa, abin da nake kira, na ji mun ji daɗi, mun yi murna, mun yi farin ciki da Bankin Duniya ta Turo aka auna hanya wanda ta zahiri daga kwanar Gambaki ta fi ga Gambaki ta wuce ne dai har wannan har Gangai. kuma mun ji labarin cewar ita gwamnatin duniya ta ware 70% wanda ake neman gwamnatin Bauchi ta bada 30% don a ci gaba da aikin. Ina muke kira ga mai girma gwamnatin jihar Bauchi don Allah ya kokarta ya bada wannan fatan da dindin ya fidda mu a cikin wannan rukujin a lungu wanda hanya ce mai tsada da dogon tarihi wanda tun lokacin sandauna an ce ita biye kafe amma har yanzu muna nan a lungun mu ba mu samu hanya ba.
To Allah sa mai girma gwamna ya ji wannan koki naka daga Baucin Yakuba bari mu nufi Bidda. Wake kalla ya Bidda?
Sunana Dan Juma dari dari ne gidan Katsinawa banki dan Katsinawa na duk duniya gabaki daya.
To a gaishe ka. Cigaba.
Gaskiya muna jin dadi shirye-shiryen ku. A kuma ina daga cikin mai sauraron shirye-shiryen ku kowace rana. Shauran da dai zan bayar muna so ku samu wani ɗan jarida a nan cikin gadidda don irin abubuwan da yake faruwa na alajebi da kuma na ban mamaki da kuma irin kashe-kashe da tireloli suke yi a nan gida da kuna da wanda yake ɗauko muku report da federal government ya kula da mu tuntuni. Allah ya saka muku da alheri. Allah ya taimake murya America. Allah ya sa wata rana ce na ziyarce ku ku tashi lafiya.
To mun gode sosai mai gidan Katsinawan duniya. To daga Bidda bari mu je mu Kaduna. Wake kalla a Kaduna?
Malam Ibrahim ka almashi barka da dare.
Barka da warhaka mai yizo.
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo kanunan Najeriya.
To Haji Musa.
Tare da mu hakuri saboda yanayin mura.
Eh ba damuwa.
To alhamdulillah idan muka dauki batutuwan da ke faruwa yanzu a Najeriya ne mun da nake gani ya kamata ɗan Najeriya ka ta kalli wane ne zai zo jami'a ka ta kalli menene wanda zai fidda ai daga rogo shi ya kamata ɗan Najeriya su kalla saboda mu arewacin Najeriya za mu iya ci da Afirka gaba ɗaya da abinci an zo babu zaman lafiya ba tsaro. To shugaban da ya mana alƙawarin zai kawo tsaro a Najeriya shi ya kamata ɗan Najeriya su iya kalla ba wai wanda ya yi abin nan ba. Don haka mu duk mutumin da muka tabbatar da zai alƙawarin magance tsaro a Najeriya to in Allah da shi za mu zaɓa ko a jami'a ke mai fuffuke ba ma a mai farin doki ba. Ina muku fata alkhairi Alhaji Musa Garo a tashi lafiya nan gobe.
To mun gode Alhaji Musa mun gode ma kowannen ku da ya bayyana ra'ayinsa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice.
To Ibrahim a takaicen mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa yau Juma'a cewa akwai alamun nasara mai rauni a game da batun tayin tsagaita wuta tsakanin Ukraine da Russia. Biyo bayan ganawar manzon Amurka na musamman da shugaban Russia Vladimir Putin a Moscow. A wani bangaren kuma manyan jakadun rukunin kasashen nan bakwai da suka yi fice a fannin siyasa a duniya G7 yau Juma'a sun buƙaci Russia ta amince da tayin da Amurka ta yi mata na tsagaita wuta a yakin da take yi da Russia da Ukraine. Mun yi kira ga Russia ta yi motsi ta hanyar amincewa da tayin sulhu akan daidaitattun wato daidaitattun buƙatu da kuma kaddamar da su gaba ɗaya. Abinda jakadun suka shaida kenan cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar bayan ganawar da suka yi a ƙasar Canada. Manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Siriya ya yi kira da a kawo ƙarshen tashin hankali da kuma tabbatar da kare fararen hula yayin da ƙasar take fama da wani sabon tashin hankali watanni uku bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Geir Peterson ya yi wannan kira ne yau Juma'a wanda ya dace da zagayewar ranar da aka fara zanga-zangar goyon bayan mulkin demokuraɗiyya a lokacin gwamnatin Assad na 14 wanda shi ya zama silar yakin basasar da aka shafe shekaru sama da 10 ana gwabzawa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ina mika ta'aziyya ta ga ƴan uwa da abokan arziki kan rasuwar Gogo Lai'atu Abarshi Umar a tutun dangin jihar Filato wadda rasuwar tata ta biyo bayan rasuwar diyarta Naomi Abarshi Umar a makon jiya. Allah ya yi mana aziya mun. Haka kuma ina mika sakonta aziya ta rasuwar Hajiya Sa'adatu, matar marigayi Alhaji Umar Gamoda Jisambu, unguwar Bishar Zaria, jihar Kaduna. Allah ya rahamshe su ya kuma ba da dangana amin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu, wadda ta gabatar da shirin, da producer mu Julie Liz Gresham, da kuma engineer mu